Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya duk a jamhuriyar ta Niger. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da daren yau Litini 27 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ibrahim ka almasi garba ne da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muka saki dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. Bayan labaran duniya za a ji halin da ake ciki bayan harin nan da ƴan Boko Haram suka kai garin Abba Jidiri na jihar Borno. To ko me yasa su kuma ƴan yankin Difa dake birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ke son a inganta tsaron yankin na Difa?
Mun lura da kamfanin man petrol sun bar garin sun koma kasan da magaran muka ce su dawo paske mun ji labari ana doka wajen mutum 2000
lallaka sannan kar amince bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan irin abinda mai magana ke son sabuwar gwamnatin Najeriya da ake dab da kafawa da mai da hankali akai kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2025 2655 2655 akwai mu kuma tafada shirin wasa ni a taƙaice sannan albarkacin watan Ramadan akwai mu tafada sakon tashirin azumi a wurin mai bayani amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Majalisar Dokokin Ƙasar Austria ta tsige shugaban gwamnatin ƙasar Sebastian Kurz bayan da aka kada ƙuri'ar yanke ƙauna a yau Litinin. Duk wannan mataki ya biyo bayan abin fallasar cin hanci da rashawa wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗakar da yake jagoranta. Bangaren 'yan adawa na jam'iyyar Social Democrat ne suka jagoranci tsige Kurz mai shekaru 32 wanda shine shugaba mafi ƙarancin shekaru a duniya da kuma jam'iyyarsa mai mulki ta Austria People's Party. Kodayake ya samu goyon bayan jam'iyya mai tsananin kishin ƙasa ta Freedom Party wacce tare da ita suka kafa gwamnati. Yanzu shugaban ƙasar ta Australia Alexander Van der Bellen ne zai zaɓi sabon shugaban gwamnatin ƙasar wanda zai riƙe mukamin a mataki na wucin gadi kafin lokacin zaɓen da za a yi a watan Satumba. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a yau Litinin kan gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi sun karya ka'ida kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya amma kuma sun ci gaba da haɗa kansu kan abin da ake so a cimma na kawar da makamai masu linzami a yankin ruwan Koriya. A lokacin da yake magana a taron manema labarai bayan tattaunawar da suka yi a Tokyo, Trump ya ce shi yadda yake kallon gwaje-gwajen makaman na Koriya dabara da shugaba Kim Jong-un ke nunawa ta neman a kula shi saboda haka baya damuwa da su. Sai dai Abe ya ce gwaje-gwajen sun take ka'idojin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya kuma sake jaddada cewa a tattaunawar da ake yi da Koriya ta Arewa gwamnatinsa ta fi mayar da hankali ne kan yadda za a saki wasu 'yan Japan da Koriya ta Arewa take rike da su. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'in da ke tababa da kungiyar tarayyar Turai sun mamaye zaben 'yan majalisun kungiyar da aka yi a jiya Lahadi a Birtaniya da Faransa da kuma Italiya. Jami'in sun samu sakamako da basu taɓa samun irinsa ba a wannan zaben da ake yi shekara 5-5 a kungiyar ta tarayyar Turai mai mambobi 28, lamarin da ya ba su damar ƙara adadin kujerun da suke da su a majalisar mai wakilai 751 wato daga 155 zuwa 169. a Italiya, jam'iyyar Matteo Salvini ta Lega Party ta samu gagarumin nasara, inda ta ɗauki hanyar lashe kashi 30 cikin kashi 100 na ƙuri'un da aka kada a ƙasar. Hakan ya bashi ƙwarin gwiwar zama jagaba wajen tafiyar da ƙungiyar ta EU, inda ya yi ikirarin cewa masu kada ƙuri'a sun bashi wani gagarumin aiki mai ɗumbin tarihi wanda zai taimaka mai wajen samar da sauyi a ƙungiyar. Ya kuma taya Marine Le Pen murnar nasarar da ta samu a kan jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron ta Macron Party da kuma Nigel Farage na nasarar kafa sabuwar Brexit Party a Birtaniya. Dubban fursunoni a gidan yarin kasar Turkiya sun kawo ƙarshen yajin cin abinci da suka kwashe kwana 200 suna yi bayan da aka bari shugaban 'yan tawayen Kurdawa Abdullah Öcalan ya gana da lauyansa a karon farko a cikin shekaru 8. Öcalan, shugaban Kurdish Workers Party, ya yi kira ga magoya bayansa da su kawo ƙarshen yajin a wani rubutaccen sako da ya aikawa da masu goyon bayansa ta hannun lauyansa. Wasu 'yan majalisar Kurdawa da dama sun mara wa fursunoni 3,000 da wasu suka ƙi cin abinci mai nauyi har sai an bar Öcalan ya gana da lauyansa a wani gidan yari da ke tsibirin da ake kira Imrali. Ɗaya daga cikin 'yan majalisun mai suna Laila Guben ta faɗa a jiya Lahadi cewa yajin cin abincin ya biya musu bukata.
Muhammad Hafiz Baban da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a babin rahotanninmu za mu fara da zango ne a jihar Borno don jin halin da ake ciki bayan harin nan da 'yan Boko Haram suka kai a garin Abba Jidiri. Haruna Dauda, gare ka.
A daren jiya ne wasu da ake tun cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari kan wani ƙauye da ake kira Abba Jidiri da ke daf da shiga cikin garin Maiduguri, wanda aka ce sun yi wa wasu mutane guda 6 kisan gilla. A 'yan kwanakin nan dai ana samun hare-haren 'yan bindiga da dama, musamman ma a ƙauyukan da ke kewaye da birnin Maiduguri. Tun dai soma farkon azumin watan Ramadan ne an kai hare-hare da dama a kewayen Maiduguri, wanda kuma aka kashe mutane masu ɗumbin yawa. Sai dai ba kasafaffe ne jami'an tsaro kan yi magana a kai, an dai kai makamantan wannan hari ne a ƙauyen Moramti da ke daf da shiga cikin Maiduguri har sau biyu, wanda aka shiga wasu mutane da aka ce adadin su ya ta san masu 5. An kai kuma wasu hararren anguwan da aka kira Mulai, wanda aka ce nan ma an kashe wasu mutanen, da kuma wani ƙauye da aka kira Sabon Gari a garin Dambo da ke kudancin Borno, wanda nan ma har aka ce an kashe wasu jami'an soja da fararen hula. Sai kuma wannan hari na daren jiya da aka ce waɗannan mutane guda 6 sun gamu da ajalin su, kamar yadda wasu mazauna wannan yanki suka shaida mun ta wayar tarho kamar haka.
Abba Jidiri ne abin ya faru garin Tuwan. Kan ne suka shiga sun kashe masu 6. Sun kona ƙauyen.
Sun kona ƙauyen ma? To, mutane 6 nan yanka su aka yi ko harbin bindiga ne?
Akwai bindiga, akwai mutum 3 ne ko kudu yankawa yanka ne.
Mata ne ko maza ne ko kuma mata da maza?
Maza.
Maza ne diga? Kamar karfe nawa suka zo ƙauyen?
Da ana sallah. Ana jama'irin jaman da ita jikin sosai.
To, kamar ya yanzu mutanen ƙauyen suke ne yanzu?
Yanzu kan gaskiya mutanen da yanzu sun bar wajen suna sun shigo
gari. Ya za a iya danganta nisan wannan ƙauye da Maiduguri, ya kai kamar kilomita nawa?
Ba ni ta sosai, ba ya wuce kilomita.
Around 2 o'clock ne ko irin Boko Haram suka iso suka zo cikin wurin suka sa su suka a gonin shagon da suka falla. Sun kwaje kayan da ke cikin shagon kuma sai suka sa mutane su tafi da su suka je bayan gari can. Suka sassare su suka kashe su yanka su sun sassare a wani zuga waye bici da naman.
Mutane nawa ne suka kashe?
Mutum 6
ne. Me suna anguwar?
Abba Jidiri kusa da Almasamman Lambe.
To, an ce kamar sun kona wasu gidaje, ya gaskiyan abin yake?
Sun kona gari ma.
Halin yanzu dai bayanai na nuna da cewa jami'an tsaro sun killace wannan ƙauye, kuma har yanzu ba samu wani bayani daga wurin su ba game da wannan sabuwar hari da aka kai na daren jiya. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ta Allah shi kyauta a gaida Haruna. Daga Najeriya kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda 'yan yankin Difa da ke birnin Yamai ke kiran da a ƙara inganta tsaro na yankin na Difa saboda taɓarɓarewar tattalin arzikinsa. Salamu na Barma, gare ka.
Ɗaruruwan mutane maza da mata 'yan asalin yankin Difa mazauna birnin Yamai ne suka hallara a taron da ƙungiyarsu ta kira a wunin jiya Lahadi. da nufin tantaunawa akan mawuyacin halin da jama'ar Difa ta tsinci kanta ciki, yankin da Allah ya azurta da danyen mai, amma kuma matasansa na fama da zaman kashe wando a sanadiyar rikicin Boko Haram. Mustafa Bakka na ɗaya daga cikin masu magana da yawun al'ummar ta Difa.
Mun lura da kamfanonin manya na man petrol sun bar garin sun koma kasan da magaran muka ce ifoke su dawo, haske mun ji labari ana doka wajen mutum 2000 ifoke a dawo a doka yara matasa da suke garin Difa. Kuma mun lura da yau 2000 nan ba doke su ba ko mun baki haka ba ma mutane wannan sun ga dama su je inda ba yi samani ba, don ban mu so ga abubuwan su zo sabo a cikin kasan Difa. Ban mu ce muke ke harin gwamnati ta kai sarin da mutane hankali su zai kwanta har yanzu, abinda ya sa ma muka zo wannan taro muka yi 2000 a ne mu shawo hankali mutane muna so sarin na amuna shi kwanciyar hankali da kasan Difa.
Noma da kiwo da kamun kifi na daga cikin ayyukan da jama'ar Difa musamman na kewayen tafkin Chadi da kogin Komandugu ke dogaro a kansu domin hucewa kai takeici, sai dai komai ya durkushe a ƴan shekarun nan sakamakon tabarbarewar tsaro.
Mutane da suna so su koma bisan aikin gonakinsu su kama kifinsu ko su je su yi kasuwancin suna tattasai da dama. Mun tambayi gwamnati baya yi wa wuri in ba kai ba security su je su yi aikin kasuwanci ko aikin gona, ifoke a ce wurin nan an kawo security ana ba security mutane su je su yi aikin su na gona kuma su kama kifinsu.
Garkuwa da mutane domin neman kudin fansa da kisan fararen kular da basu ji ba basu gani ba, satar dukiyoyi da fashi da makami na daga cikin matsalolin da suka yi dalilin kafa dokar ta ɓaci a Difa, matakin da ya kai ga rufe kasuwanni da dama, amma kuma abin na nan tamkar ana magani kai yana ƙaba. Saboda wannan taro ya buƙaci gwamnati ta dubi wahalhalun jama'a da idan basira. Madam Laula Fatima Zara ita ce kakakin kungiyar 'yan asalin yankin Difa mazauna ya mai.
Et contenir l'amertume de la population qui a enduré tant de souffrances en allégeant la pression sécuritaire et humanitaire.
Dukkan bayanan da aka bayar a yayin wannan haduwa na kunshe ne a cikin wata takardar kasidar da kungiyar 'yan asalin jihar Difa mazauna birnin Yamai a madadin daukacin al'umar yankin kudu maso gabasin Niger ke shirin damkawa shugaban kasa Isu Muhammadu da Prime Minister Birjira Fini don ganin sun hanzarta daukar matakai. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kai da Suleiman, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan abubuwan da ya kamata sabuwar gwamnatin Najeriya da ake shirin rantsarwa ta maida hankali a kai. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To da alamar za mu fara daga jihar Kwara. Wake kan layi a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba ina Sokoto Najeriya, mai kula kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Malam Bello.
To a gaskiya to dangane da abubuwan da muke son ita wannan gwamnatin tamu idan ta fara za mu muke son ta fara shi musamman ma ba abin da shi muna to a fariya kamar irin matsalar tsaro. Muna kira ga mai girma shugaban kasa, to Allah ya ce maka ya ƙara jajircewa. Na ganin cewa mun samu an kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro da muke fama da ita a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna fatar Allah ya sa a kawo ƙarshen wannan matsala a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da sauran ƙasashen Afirka da kuma ƙasashen duniya. Mai magana Bello Garba daga Kwara a Najeriya. Na gode BOA.
To mun gode Malam Bello. Daga Kwara kuma bari mu kaɗa Sakkwaton Shehu. Wake kan layi a Sakkwato?
To kuma kuna tare da Abdulkadir Sahuru.
To Malam Abdulkadir mai ajinka.
To lalle muna son kamar da Malam Bello ya kira, muna kira ga ita gwamnati da kungiyoyin gwamnati, lalle wannan gwamnati da za a rantsa suwa to ta mai da hankali musamman a dinda shahi tsaro idan muka doka mu nan a jihar Mutukutu adin yana son dan shahi mu da kungin makwabta mu kamar zamfara da habwani yanki ma na wani bangare na abin da shahi kasana dan kira haka abin da muke kira lalle gwamnati tun da za a yansu daga ta shugaban kasa Muhammadu Buhari hatta kungin gwamnati su mai da hankali saboda an ke zama da shi kuma sun mun hankali na gana an samu zaman lafiya da tsaro a wannan yankuna na musamman na arewacin Najeriya wannan shine
to mun gode malam Abdulkadir sai dai layin ka ya katse a daidai lokacin da kake kammalawa to daga arewa kuma bari mu kada kurmi wace kan layi a Oyo to bari mu koma arewa ce kan layi a Yobe
eh kuna magana da Umar baban soja mai fenti a garin Fortisco
to muna jin ka malam Umar
to ra'ayina a yau a kullum zan yi godiya ga Allah da ina ta buga ina kokarin same ku kuma ban same ku yau kuma Allah ya kaddara na same ku
wallahi
to shawara da zan ba mutane ku yi addu'a shi shugaban kasa saboda aikin yana da yawa a kansa muna aje wani abu a gefe addu'a ne ya kamata mu koma ga Allah sai shi din da ga bala'i ya sauka to sabo ne to in kaga an janye kuma ko koma ga Allah to yayin mu manta mu aje a gefe saboda haka da Allah jama'a mu yi hakuri mu yi wa shugabannin mu addu'a muna fata alkhairi na gode
to mun
uwar baba to jira garin fadi
to lalle kai babbar magana ka ba da shawara a yi addu'a to daga Yobe kun bari mu je mu Abuja wake kan layi a Abuja
hello kana magana da Ashiru daga Abuja
to malam Ashiru muna jin ka
ni dan kasuwa ne local gannal dina kurfi don muna yankin bazare don Allah matsalar tsaron nan ta addabe mu
to
da Allah dan ko jiyan nan in ga ma nan garin mu wallahi mutanen nan sun shigo kuma aka suka zo Allah dai ya ruha asiri amma dai fatani ga Allah abin da ya ba dadi gaskiya gaskiya muna fata da baba Buhari ya kawo mu magaji wannan abun gaskiya yayi yawa domin Allah
da fatan baba Buhari ya ji to daga Abuja bari mu je mu Niger kusur Abuja
yawa assalamu alaikum
wa alaikum assalam muna jin ka
kuna magana da katin CRO a sabon makera Niger ce kusur da local government ni mazauni Niger ne amma dan Kebbi ne to fatan mu dai a wajen baba Buhari muna roƙo dan Allah dan Annabi a taimaka muna hanyar nan daga kwanta gore zuwa makwa to gaskiya mu talaka wannan yankin gaskiya hanyar nan muna cikin matsala a kanta a taimaka muna dan Allah dan Annabi a sa muna hannu kamin damara ta sauka gaskiya bukatar mu ke mai
to da fatan gwamnatin tarayya ta ji kuma Allah isa na cikin hanyoyin da ake cewa hanyoyin gwamnatin tarayya din ne ko kuma dai ta kai dauki dan ma tausaya muku din to bari mu je mu Kaduna wake kan layi a Kaduna garin gwamna
ka almuci garba barka da yammaci
barka da warhaka
sunana Alhaji Musan Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
haka
to da kyani da shawara nake so in ba sabon gwamnatin da za a rantsar da ita a wannan lokaci da muke da wannan lokaci ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari idan Allah ya sa a rantsar da shi lafiya to talakawan Najeriya wanda suka kai gwamnati suka kai mari suka rasa cikin abinci suka rasa sha suka nemi kokarin da shiga sun dangwala mai wannan kura'a sun tabbatar da cewa sai sun kawo ba Muhammadu Buhari to ya kamata mu duba talakawan Najeriya domin talakan Najeriya akwai mutum da bai iya cin abinci sau uku a yini ko sau biyu ma wani dai ya ci sau daya saboda tsada al'amarin rayuwa to ya kamata dai a ce irin wayannan abubuwan kayan masarufi abin da ya dangaci da shinkafa su taliyan da magana lokacin kamfen din ya kamata a wayar su kuma magana ya kamata a ce su kansu gwamnati da gwamnonin mu na Najeriya duk wanda aka rantsar da shi a jihar shi tabbatar da cewa ya kawo muku dagan irin wayannan matsalolin kamar irin su zamfara Katsina Kaduna irin wayannan da duk gudu da sauransu to ya kamata a ce cikin an sa irin Taraba irin wayannan fadar kabilanci da sauransu duk ya kamata a kwari a kiyaye shi kan sai ne muku fata alkhairi Allah ya sa Allah kiyaye mu kuma Allah ya sa a rantsar da su lafiya Alhaji Musa Garo na gode a shi lafiya ka almuci ka mun lafiya
to mun gode Malam Musa ka rike mu a Kaduna saboda wani yayi magana wace kan layi a Kaduna ila yau
To da farkon suna na Sa'idu Katuka Kazarku.
To malam
ina muku fata alheri.
Muna jin ka wa mu.
Da fatan za a sha ruwa lafiya. Ni dai ba magana da zai ya kai shine ni ma bai wuce na Musa Garuba akan maganan tsaro. Ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ƙara tsaurara tsaro a nan arewacin Najeriya musamman arewa maso yamma. Sai kuma yaki da sai yaki da shafukan bogi. Bogi na internet misali Facebook ya da jita-jita da sauran su. Ya kamata gwamnatin Muhammadu Buhari ta ƙara jajircewa wajen yaki da kafafen yada labarai na bogi da ake samuwa.
Da fatan gwamnati ta taji. Daga Kaduna bari mu je mu Taraba. Wake kala ya a Taraba. To Jauro ka ƙara muryar ka. Eh to shine muka ce muna jin ka ka ƙara muryar ka.
To ana magana san menene domin yanzu nan na sama.
Yawa so muke mu ji ra'in shin me kake son gwamnati ta mai da hankali akai gwamnatin da ake shirin rantsarwa sabuwar gwamnatin Najeriya da ake shirin rantsarwa me ya kamata ta mai da hankali akai
ƙara mai da hankali kan su hanyar sabu ba haka ba a kai na ba mai da hankali a kan su ko join account na kasa a yar hannun sanano
to mun gode Jauro duk da yake maganar ka bata fito sosai ba amma na san da dama an fahimci abin da kake cewa. To bari mu je mu Yobe. Wake kalla ya Yobe.
Kana tare da Ali mai fiye wata daga Dabaturu.
To mai fiye wata muna jin ka. Muna jin ka. To da alamar da layin ka ya kade to kai ne ma da ya kamata a ce ka zama na ƙarshe. To mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmuwa da fatar za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. Ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a muna fata kuna nan kalokan mai da mutanen Washington DC. Barkanku da zuwa ga shirinmu na labaran wasanni wannan Litinin. Kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta ce ƙarya ake mata labaran ko kuma jita-jita da aka fara bazawa a can kasar Italiya na cewa wai suna nan suna neman ko kuma suna farautan Pep Guardiola wato babban kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City domin ya dawo wurin su. Suka ce su ko magana da shi ba su taɓa yi ba ma ko nan balle har zance ya taso a wajen rahoto da aka buga a cikin jaridar Daily Trust na yau sun ambaci shi director na wasanni na ita kungiyar ta Juventus Fabio Paratici yana cewa su ba su taɓa ma tuntuɓar shi Pep Guardiola ba game da wannan magana din. Rahotanni sun ce kungiyar kwallon kafa ta Juventus wacce makonni da suka shige ta lashe kofinta na takwas na Serie A wai tana neman wanda zai mai gurbin tsohon kocinta Massimiliano Allegri wanda ta sallama bayan da Ajax suka dandana musu kuda a wasan quarter final na cin kofin zakaru wato Champions League da suka yi a watan Afrilu. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wasan kwallon golf kuma ya je ya kalli wasan kokowar gargajiya na sumo na kasar Japan tare da Prime Minister wannan kasa din Shinzo Abe a jiya Lahadi a rana ta biyu wato na ziyarar da yake ta kwanaki hudu a wannan kasa ta Japan. Trump ne da kansa ya ratsa cikin wannan dan zagayen wurin da ake wannan wasan gargajiyar na sumo din ya miƙa wannan makekin kofi da ana muka aka yi shi ga shi zakaran wannan wasan na sumo da ya nasara wato a sanar yama wanda shi ne ya lashe kofin na wannan gasar wasan sumo din na bazarar wannan shekarar da aka yi a can Tokyo. Tun kafin ya je kallon wannan wasan na sumo wasan golf shi Trump da mai masauki nashi Abe suka je suka yi tare da babban zakaran dan kwallon golf din na kasar Japan Isao Aoki a wani wuri da ke kudu maso gabacin birnin Tokyo. A Najeriya wani cece kuce ya barke tsakanin ita Najeriya din da kuma hukumar wasannin motsa jiki ta duniya wacce tace ta bayo Najeriya wasu kudade kuma tana son Najeriya ta gurdo mata da kudaden kuma ba su kuskure ta bayo Najeriya wannan kudin. Ministan wasanni da matasa na Najeriya Solomon Dalo ne yake fada cewa Najeriya ba ta da wani dalili da zai sa ta mai da wannan kudin duk da barazanar da ita kungiyar motsa jiki ta duniya take na cewa za ta hana wa Najeriya shiga harkokin wasannin motsa jiki idan ba ta maido da wannan kudi din ba. Ita dai wannan kungiyar ta IAAF ta ba da labarin cewa ta biya Najeriya wasu makudan kudi amma ta yi mata karin dala 130,000 a saman kudin da ya kamata ta biya Najeriya din shine take son wannan ratin take so Najeriya ta maido mata da shi. To amma lokacin da yake magana a ranar Asabar din shekaran jiya a wajen wani gudun fanfalikin kilomita 10 da aka yi a jihar Edo shi minista Dalin ya ce shi bai ga dalilin da yasa wannan kungiya za ta tada musu hankali watanni biyu bayan ta gano wannan kuskuren da ta yi ba. Da aka tambaye shi gwamnatin Najeriya za ta yi domin ta guje wannan hanin da ita kungiyar IAAF ta ce za ta yi mata, Dalin ya ce a hana mu akan wani dalili mai Najeriya ta yi wani laifi ta yi. Ministan dai bai fayyace ba ko idan Najeriya za ta biya wannan kuɗi da ake neman ta mayar. Da wannan kuma ka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan Litinin daga Washington DC, mun bar ku lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan Ramadan.
To gaskiya watan azumin Ramadan wata ne mai mahimmanci kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowanne watanni, saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na Alkur'ani. A ce kafin ƙarshen wata ko da safka guda ce a ce mutum ya samu yayi.
Assalamu alaikum. To alhamdulillah shi dai wata ne wanda aka sauka ma da musulmi, wanda kuma ba ko annabi mutane aka sauka ma shi ba sai mutanen Musa alaihi salam. To alhamdulillah muna jin daɗi sosai saboda ba dan wani abu ba, saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin daɗi, muna ibada, muna jin daɗi, muna karatu Alkur'ani da wasu abubuwa. Sai dai akwai ɗan abin da nake son ya tsokaci bisa kan wasu ƴan uwanmu ƴan kasuwa, saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da zai yi ya kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta Ubangiji bisa kan lamuran shi gaba daya. To wasu ƴan uwanmu ƴan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara. To saboda Allah da Annabi, abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara, saboda domin duk abin da mutum zai yi ya tsoron Allah ko ba haka ba, akwai abin da zaka zo ka je ka nemo kasa, duk in ka samu abu da sauki to ka saida cikin sauki.
To ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
To Ibrahim ga labaran a taƙaice. Majalisar Dokokin Ƙasar Austria ta tsige shugaban gwamnatin ƙasar Sebastian Kurz bayan da aka kada ƙuri'ar yanke ƙauna a yau Litinin. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a yau Litinin. Ko gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi sun karya ka'idojin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma kuma sun ci gaba da haɗa kansu kan abin da ake so a cimma na kawar da makamai masu linzami a yankin ruwan Koriya. Jam'iyyun da ke tababa da ƙungiyar Tarayyar Turai sun mamaye zaben 'yan majalisun ƙungiyar da aka yi a jiya Lahadi a Birtaniya da Faransa da kuma Italiya. Dubban fursunoni a gidan yarin ƙasar Turkiya sun kawo ƙarshen yajin cin abinci da suka kwashe kwana 200 suna yi bayan da aka bari shugaban 'yan tawayen Kurdawa Abdullah Öcalan ya gana da lauyansa a karon farko a cikin shekaru 8. Harkoki sun tsaya cik a yau Litinin a nan Amurka domin a karrama sojojin ƙasar da suka mutu a fagen daga, yayin da ake hutu da Amurkawa suke walakabi da Memorial Day a Turance, yayin da shugaba Donald Trump ke ziyara a Japan, mataimakinsa Mike Pence ne zai ajiye furanni a gaban kabarin wani soja da ba a bayyana sunansa ba a makabarta da ke Arlington wacce ke wajen birnin Washington. Kafin ya dawo gida ana sa ran shugaba Trump zai yi wani jawabi a gobe Talata ga dakarun Amurka a sansanin sojojin ƙasar da ke Yokosuka a ƙasar ta Japan.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lesser Gresham wacce ta haɗa mana sautin da Patrick injiniyan mu na wannan lokacin kenan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.